Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 16, 19 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Babaya ko makiri ne tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji rahoto da wakilin mu Nasiru Adamu Ali Kaya ya shirya mana akan zaman farko da kwamitin zantarwa na ƙasa na babban jam'iyyar adawa ta PDP ta yi a birnin Abuja bayan hukunci da kotun kolin ƙasar ta zantar akan rikicin shugabancin jam'iyyar. Bayan haka za ku ji hiran wakilin mu wato Sale Shehu Ashaka da muƙaddashin shugaban jam'iyyar APC mai mulki na Najeriya ko kuma na ƙasa a arewa maso gabashin Najeriya, Comrade Mustapha Salu, game da shirin jam'iyyar na daidaita al'amura don tunkarin zaɓe mai zuwa. Haka kuma muna da maimaicin shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar da kuma sharhin wasu jaridun ƙasar Kamaru. Akwai kuma saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban masu rinjaye Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell na fuskantar turjiya kan shirinsa na ganin an kada ƙuri'a domin yin watsi da tsarin kiwon lafiyar ƙasar wanda za a jinkirta har na tsawon shekaru biyu bayan da yunkurin baya-bayan nan kan yin garin bawul ga fannin tsarin kiwon lafiyar ƙasar ya ci tura a farkon makon nan. McConnell ya bayyana sabuwar hanyar da za su fuskanci shirin kiwon lafiya a jiya Talata yayin buɗe majalisar, inda ya ce za su kullo ta wata fuska domin samar wa Amurkawa sauƙi daga shirin Obamacare, kamar yadda ake wa tsarin kiwon lafiyar inkiya haɗe da sunan tsohon shugaba Barack Obama. Sanatoci daga ɓangaren Republican da suka haɗa da Shelley Moore Capito da Susan Collins da kuma Lisa Murkowski sun bayyana cewa ba za su goyi bayan shirin na McConnell ba, yayin da Rob Portman da wasu sanatocin suka nuna shakkunsu kan shirin sauya tsarin kiwon lafiyar na Obamacare. Wannan alamun shan ƙasa da ƙudurin yake fuskanta shi ne na biyu cikin watanni da dama, wanda hakan cikas ne ga shugaban masu rinjaye McConnell, wanda a watan Yuni sai da ya soke wani shirin kada ƙuri'a da ya lura da ba su da cikakken goyon baya.
Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar da ya fito ta Gogreel da wasu jihohi guda uku, inda rikici ya ƙi ci yake canyewa a har tsawon watanni tsakanin mayakan sa kai da 'yan wasu ƙabilu. Ministan yaɗa labaran ƙasar Michael McHugh ya ce za a baiwa dakarun ƙasar ƙarfin ikon tsayar da faɗan a jihohin Gogreel da Tunj da Wau da kuma Awele da ke gabashin kudin wato Sudan ta Kudu. Ministan ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa za a jingine wasu 'yancin walwalar jama'a yayin ƙoƙarin tsayar da wannan faɗa, sai dai bai ƙarin bayani ba akan wannan ikirarin. Akwai rahotanni da ke nuna cewa ana yin artabu a jihar Gogreel tsakanin mayakan sa kai na 'yan Apuk da kuma Agog, wanda dukkaninsu 'yan ƙabilan Dinka ne.
Wata kafa yaɗa labaran ƙasar Saudiya ta ce 'yan sanda sun cafke wata matashiya da ta bayyana a wani hoton bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta sanye da ɗangalallen siketi yayin da take yawo a wasu wuraren tarihi, wanda hakan ya saba wa dokar sanya tufafin ƙasar. Tashar yaɗa labarai ta El Akbariya ta ce an kama matar wacce ake zargi da yawo a yankin Ukaisar sanye da guntun siketi da wata ƙanƙanuwar riga, shigar da hukumomin ƙasar su kutanta a matsayin wacce ke aikewa da wani saƙo. A ƙarshen makon da ya gabata aka saka ɗan gajeren hoton bidiyon da ya fito a kafar sada zumunta ta Snapchat dauke da mallakin sunan Majal Khulud, yana nuna matar tana wasa a turɓaya. Wannan hoton bidiyo ya karaɗe shafin sada zumunta na Twitter da shafin bidiyo na YouTube, inda wasu ke yaba matar saboda kare dokar saka tufafin ƙasar ta Saudiya da ta yi, yayin kuma da wasu ke sukar ta domin dokar ƙasar ta tanadi cewa mata su riƙa saka abaya da zai rufe dukkanin jikinsu illa fuskokinsu da ƙafafuwa da kuma hannayensu.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen ƙasar Venezuela ya ce ƙasarsa ta dukufa wajen zaɓen mambobi da za su gudanar da majalisar da za ta yi dubi a kan kundin tsarin mulkin ƙasar, duk da barazanar kakaba takunkumi da Amurka ta yi. ya kuma ce Venezuela za ta sake yin dubi akan dangantakar da ke tsakani hukumomin ta da wato hukumomin Washington DC. Samuel Mukanda ya kuma faɗa a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin cewa ba gudu ba ja da baya game da wannan batu na kafa wannan majalisar. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Yanzu za mu faro rahotannin namu ne da wato rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Alhika ya shirya mana akan zaman farko da kwamitin zartarwa na ƙasa na babban jam'iyyar adawa ta PDP ta yi a Abuja bayan hukunci da kotun kolin ƙasar ta zartar akan rikicin shugabancin. A gare ka Nasiru.
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta yi taron majalisar zartarwa inda ta kafa kwamitin sasantawa da kuma babban taron jam'iyyar watan gobe don karfafa kwamitin rikon da zai kai ga taron zaunannun shugabanni. A taron na farko bayan nasarar da kwamitin makarfi a kotun koli kan Madu Sharif, kazalika jam'iyyar ta ce har yanzu tana kan matsayarta ta dawowa da takarar shugaban kasa Arewa a 2019. Abdul Ningi shine sakataren shirye-shirye na jam'iyyar.
Wancan taron da ya riga ya wuce, wannan dama ba ma canji. An tabbatar kan cewa Arewa ita ce za ta fi dan takarar shugaban kasa. An tabbatar cewa shugaban jam'iyya zai fito daga Kudu. Wannan ba wani taron da zai canja shi, sai dai in an kawo wannan batun a babban taro na koli. Amma wannan babban taro na koli zamu yi abu ɗaya ya kamata kawai aka ce za a yi shine abin ya kiyace ka dan wani lokaci domin su shirya zaɓe na sabuwar shugabanni na jam'iyya.
Ta kuke biya ranku yanzu ya nuna kuna ga kun yi ƙarfin da za ku iya tinkarar APC a zaɓen yanzu?
Wannan abin muna jin nishadi kuma mun ci gaba da addu'a. Ya mun tabbatar mun yi kurakure a baya kuma mun yi niyyar gyara kurakuren da muka yi, kuma ƴan Najeriya sun san mun yi kurakure kuma sun dau mataki a kanmu kuma sun ga abin da ake yanzu. Na tabbatar kan cewa a yanzu mun yi damarar da mun tabbatar za mu yi fito na fito da kowace jam'iyya take Najeriya. Na tabbatar da wannan.
Shi ma shugaban jam'iyyar na jihar Zamfara Sanata Muhammad Nasiha Gusau ya ce duk da jagoran su tsohon gwamna Mahmudu Shinkafi ya koma APC, jam'iyyar na da tagomashi.
Idan mutum guda ya fita daga jam'iyya, a jam'iyya za a ji babu daɗi. Amma ina tabbatar maka fitarsa bai hana jam'iyyar mu ci gaba ba. Shamoman mu nan su 14 tare da ni a matsayin shugaba da dukkan sauran membobi namu.
Yan jam'iyyar dai da suka hada da matasa maza da mata na kai kawo da tunanin karsashin jam'iyyar ya sake dawowa.
Sunana Idris Zahiri, nazo daga Jos Jihar Plateau ne. Ni shugaban matasa ne na jam'iyyar PDP. Jam'iyyar PDP za ta mayar da inda ake yi wato grassroots daga karkara za a ja a ringa yin jam'iyyar ba wai daga sama kowace su yanke decisions ce yau ga abin da suke so a yi kamar yanda da tunda kowa bai da mulki. Yanzu ko Goodluck Jonathan ne da yake tsohon shugaban kasa sai dai ba da shawara a Bayelsa a auto yake inda garin sa yake. Amma ba yadda da zai iya daga yayi waya ce yana son wannan asa ba.
Gwamnonin jam'iyyar irin su Ibrahim Dankombo na Gombe, Newson Wike na Rivers, Darius Isiyaku na Taraba sun halarci taron da Ahmed Makarfi ya jagoranta. Nasiru da Maili kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Alikaya. A nata bangare kuwa jam'iyyar APC mai mulki ta ce za ta magance bambance-bambancen ra'ayoyi tsakanin jama'anta kuma za ta mai da hankali a kan tabbatar da adalci ga duk wani ɗan jam'iyya, wanda hakan ne zai iya kawo zaman lafiya a cikin jam'iyyar. Muƙaddashin shugaban APC na ƙasa a yankin Arewa maso gabashin Najeriya, Comrade Mustapha Salihu, shine bayyana haka a hirarsa da wakilinmu Sale Shehu Ashaka.
Sunana Comrade Mustapha Salihu, National Vice Chairman Northeast Zone APC. A na farko dai ina son jaddada maka cewa akwai rikice-rikice da ra'ayoyi daban-daban a cikin jam'iyya, amma babu wani rarrabewan kai. Jam'iyya kwaya ɗaya ce. Kalubale da muke da shi na bambancin ra'ayi tsakanin 'yan jam'iyya, wannan ya nuna cewa demokradiyya kenan take aiki. Yawancin bambance-bambancen ra'ayi ne na cikin gida, wanda duk lokacin da aka zauna za a iya sasanta shi. To babban al'amarin da za mu duba, wanda za mu mai da hankali akai, shi ne adalci. Duk wani ɗan jam'iyya, ko ya samu zaɓe ko bai samu zaɓe ba, in dai ya san cewa ya faɗi an masa adalci, ko kuwa ya ci an masa adalci, to ba za a samu ƙorafe-ƙorafe masu ƙarfi ba.
To idan ka faɗi haka kuma ka san dai cewa mutane da dama a jami'an nan suna kukan cewa sun tura mota an watsa musu kura an tafi an bar su. A wasu suna korafin cewa ma ba a yi da jami'a. Ta yaya za ku yi ku shawo kan waɗannan matsaloli?
Matsaloli ne wanda daman Turawa su is incumbent. Duk inda aka samu sabon gwamnati za a samu irin wannan matsaloli. Kaga na farko dai ko a gidanka ne in ka zo ka sayi sabon gida. In a rana ɗaya ka zo ka kori mai gadin, ka kori mai dafa abinci, ka kori mai gyaran wuta, to a takaice ko in za ka canza wuta daga janareto zuwa nifa ba za ka samu ba. To haka gwamnatin nan ta zo shekara biyu kacal. Ana kokari, ana da consolidating, ana gyare-gyare. Dole ne gwamnati tana da niyya kuma tana da program wanda zai setting wanda za a duba jam'iyya. Sannan mu kuma a matsayin mu na jam'iyya ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, gwamnati kayan mu ne, muna sai da gwamnati. Sannan kuma duk inda suka yi kuskure maganan tafiya da 'yan jam'iyya muna gaya musu, kuma wasu suna gyarawa. Gwamnati na abin da muke kira ne work in progress, ana aiki a kai kuma da ikon Allah. Nan ba da jimawa ba, yawanci yawai masu korafin nan da 'yan jam'iyya za ka ga sun samu wani abun yi a cikin gwamnati nan da ikon Allah.
Mutane da dama 'yan Najeriya suna korafi ko kuma suna ganin cewa jam'iyyar APC ta gaza wajen cika alƙawarin da ta ɗauka na zaɓe. Ganin cewa kuma muna kusa da wani zaɓe mai zuwa. Menene za ku yi daga yanzu zuwa wannan lokacin don ku shawo kan 'yan Najeriya? Na san dai kana da labari.
Korafe-korafe ne yawanci wanda yake za a gurin 'yan adawa. Muna mulki ne demokuraɗiyya. Wannan ya nuna adalci da ɗaukaka demokuraɗiyya da jam'iyyar APC take. In ba haka wasu a cikin masu magana nan wanda su suka jawo wannan matsalan ba su ma isa su leko su yi magana ba, bare su fita da kansu suna wannan magana.
To madalla a gaida Sale Shehu Ashaka da Comrade Mustapha shugaban shugaba a jam'iyyar APC. Yanzu kuma sai a shakata da wannan faifan. Madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 3 kenan da minti 14 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu muna kan batun kisan gillar da wasu 'yan kwamiti ko kuma 'yan banga su kai ma wani matashi mai suna Zayyanu Garba a garin Jega a jihar Kebbi. Abokinsa Mudassir Isa ya kubuta da ransa daga wannan ukuba ko azaba da aka gana musu, kuma mun ji bayanansa a wannan filin. A yau muna tare ne da kakakin shiya ta 10 ta rundunar 'yan sanda mai headquarter a Sokoto SP Gali na Kamba. Idan kun tuna mahaifin marigayi Zayyanu Alhaji Garba Faransi ya kai kukarsa gaban ofishin mataimakin Inspector General na 'yan sanda mai kula da shiya ta 10 bayan da ya ce ya ga 'yan sanda a jihar Kebbi sun fara wasa da hankalinsa akan wannan batu, wataƙila a cewarsa saboda tasirin su waɗanda ake tuhumar ko kuma dai wasu manyan gari da suke ɗaure musu gindi. Ofishin na mataimakin Inspector General na 'yan sanda a Sokoto ya gudanar da bincike, kuma bayan da ya yi wannan binciken nasa ya gano cewar Bala Bazuka wanda muka ji cikin shirin a makon jiya da shi da Ibrahim Kokani da Imrana Isa da Awwalu dan Malam da Haruna Umar da Bashir Sama'ila da Muslimu Garba da Mubarak Garba da H Takare da Tahiru Abdullahi da kuma wasu mutanen su biyar waɗanda suka gudu a lokacin ba a kama su ba waɗanda kuma ba a bayyana sunayen su ba sun aikata laifin hada baki domin aikata laifi da yin amfani da ƙarfi ta hanyar da ta kauce ma doka da kisan kai da kuma cin zarafi domin haka ne sai shiya ta goma ta gurfanar da su a gaban kotun magistrate ta Jega domin a ci gaba da tsare su kafin ta kammala gudanar da bincikenta. A bayan da 'yan sandan suka kammala wannan bincike nasu, wanda wani sanannen jami'in 'yan sanda mai gudanar da bincike DCP Umaru Haruna Miringa ya jagoranta, sai suka mika bayanansu gaba ɗaya ga ofishin daraktan gabatar da ƙararraki na ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi wanda aka fi sani da DPP a takaice, wanda har zuwa yanzu nan da muke magana ba mu ji wani abin da ofishin ya kan gabatar da waɗannan mutane a gaban kotu ba. Batun kotun kuwa an san cewa akasarin laifukan da suka shafi kisan kai ba a bayar da belin wanda ake tuhuma. To amma wani abun mamakin game da wannan batu na kisan Zayyanu shine kotun magistrate da ke garin Jega a saboda wasu dalilai ta ba da belin dukkan waɗannan mutane guda goma da 'yan sanda suka gabatar kan a ba da umarnin tsare su a gidan kurkuku. Bari na koma gefe mu ji ƙarin bayani daga bakin kakakin 'yan sandan na shiya ta goma.
SP Gali na Kamba, Zonal PPRO Zone 10, Sokoto. Wannan kes ya faru a garin Jega wanda ya shahi wasu 'yan banga mun samu ainihin korafi ko kuma petition daga ainihin wayannan mutanen a nan Zone 10 Sokoto. So a kawo kuma mai girma AIG ya karbi ƙararsu da ainihin gaugawa kuma a inda ya umarci bincike na kwakwaf domin a ainihin tabbatar da ainihin yadda abubuwan suka faru domin a yi masu adalci. Domin kasan idan aka yi kaga kes an kawo an yi korafi gaba zuwa zone, to mafiya za ka iske kila ba a gamsu ba da ainihin hukunci ko kuma bincike. To zone su ne mataki na ƙarshe wanda ake ganin za a iya kawo domin a bincika. To kuma an yi bincike kuma result din binciken ya nuna domin an tantance mutane da yawa da aka kamo, to dole ne a tantance domin a tabbatar cewa lallai an tabbatar da laifi. Kuma mun yi haka kuma duk waɗanda muka kamo da samu da laifi an gabatar da su kotu gaban kotu.
To kaman kuka gurfanar da su a kotu koko a kun saki mai da kes din zuwa Kebbi kenan?
Ha, mu nan muka gurfanar da su gaban kotu, amma ka san idan an samu matsala akwai hurumi inda ake cewa jurisdiction inda abun ya faru. Misali ya faru a can Jega, mun charging din su kotu kuma prosecutor din mu su suka ainihin gabatar da su a gaban kotu. Kuma ina tabbatar ma da kai su kotu alƙaliya an shekararsu. Amma ka san irin wannan kes mai matsala na wanda ya shahi kashin kai akan tura ma ainihin DPP domin su yi ainihin bincike nasu na bincike kan irin binciken da aka yi. Amma mu mun kai kotu kuma an kai su wayannan mutanen gidan yari a zaman wakafi na remand.
Rahotanni na nuna cewa kamar an kai waɗannan mutanen ne a wata ƙaramar kotu wadda ana ganin kundin doka bai bata ƙarfi da za ta ɗauki wato irin waɗannan ƙararrakin ba, sai babbar kotu wato High Court kenan a Turanci. Me yasa ita hukumar 'yan sanda ta zaɓi kai su a ƙaramar kotu kamar irin majistire ko wani abu haka?
A ba ƙaramar kotu ba ne shi lamari na kes na kowane kes akwai hurumi kamar yadda ka ambata. Amma kes wanda ya shahi kashin kai da sauransu ai DPP ta yi taken over. Idan DPP ta yi taken over kes, mu abinda ana mu dai mun kai shi kes na kotu ta magistrate kuma shi a ka'ida ga doka. Idan DPP kuma da baya can su da suka yi taken over ɗin kes, kaga su za su yi sauran abuwa. wanda za su ma za a ko ina zai je kesin zai ci gaba dai mu dai a namu dai matsayi na zone ko kuma hukumar yan sanda mun yi namu na kai case court domin kada a rike su domin tsare mai laifi ya wuce wani lokaci kaga ga doka an saba amma mun kai su court da tantancinta mu kai su akan haka nan ma an kai su dai remand mun san an kai su gidan yari suna gidan yari don haka
amma mutane ko kuma jama'a ga sunan suna ganin su sun fito da sunan an ba da su beli kuma suna yawon su baka ganin wannan kai iya ƙara tunzura su kansu iyalan mamacin su ga kaman ba a yi musu adalci ba
to gaskiya ina tabbatar ma ni dai ya nawa sani kes wanda ya shahe kashin kai ɗan sanda in sun bincika su haka ya kotu kuma laifi ya tabbata ana bincike ban cewa kes din kashin kai wai a ce wai a ga mutum ni dai amma a iya sani na suna gina yare kuma suna hannun kotu suna gina yare police ba su dama a inda yana yiwa da mu ɗan sanda sai an kaji an ci sun ba da beli mana bai yiwa don haka ni na san a iya sani na suna kotu suna kuma gidan yari to da zaka abin nan bincika sai dai can kotun to bincike alƙali da sauransu amma mu dai mun san suna gidan yari kuma muna ganin suna gidan yari
cikin korafin da shi mahaifin mamacin wato Alhaji Garba Faransi ya zo muku da shi shine yana zargin da akwai sa hannun masarautar Jega a cikin wannan al'amari da ya faru wanda ya sanadiyar mutuwar ɗansa mai binciken ku ya gano game da zargin na sa hannu ko akasin haka na ita masarautar ta Jega
to gaskiya idan aka samu case wanda ya shahi ko kashin kai kai kowane irin case ana iya sanadiyar kashin mutum guda ana iya kama mutum dubu misali amma kakkamanta cewa ba dukkan mutum dubun nan ne za su tabbata wani lokaci ya zan su aikata ba domin su da suka kawo mana sun ce a yi bincike adalci kuma don sun yaba da ofis mai girma inspector general na yan sanda na zone 10 shi yasa suka kawo wannan koke wanda duk gamin kai kotu to ya tabbata wanda muke hangen yana laifi amma wanda kaga bincike ya ce baya ciki to yana yiwa baya ciki a iya na mu sani ka je ka nemi kopin rahoton da muka aika ai mun tura musu rahoto mun rubuta report mun tura ma DPP mun tura ma court kowa ya san da wannan
SP Gale na Kamba kenan kakake shiya ta 10 ta rundunar yan sandan Najeriya mai headquarter a Sokoto kamar yadda yace su a wurin su yan sanda ba su da masaniyar cewa an bayar da belin waɗannan mutane saboda haka su a sanin su suna tsare a gidan kurkuku har yanzu amma duk wanda muka yi magana da su sun tabbatar da cewa waɗannan mutane suna waje kuma an ji bala bazuka a cikin wannan shiri da bakinsa a makon da ya shige yana faɗin cewar kotun ta ba su beli ne kamar yadda kuma shi kakakin ya faɗa wannan rahoto nasu ya ce babu wata shaidar da ta alakanta masarautar Jega da wannan batu na kisan Zayyanu Garba a shirinmu na gaba za mu ji ta bakin magaji Yahaya wanda ya magana kan matsayin masarautar tasu sannan kuma za mu nemi yadda wannan batun ya kwana a ofishin daraktan gabatar da kararraki ko DPP a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi a huta lafiya
to ba dalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin wasu jaridun kasar Kamaru
za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan du Sahel tarihocin kasar jamhuriyar Kamaru anda babban labarin ta ya karkata akan dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru na biyar guda 34 wanda suka kwanta dama a yayin da suke kan hanyar su na zuwa tsibirin Bakassi sun tashi ne daga tashin jirgin ruwa na birnin Duwala ranar 16 ga watan 7 2017 a nan ne suka gamu da ajalin su sai kuma jaridan Integration ta rawaito mana cewar kasar Amurka da gashin nahiyar Afirka ta tsakiya wadanda suke amfani da tekun da ya hada Kamaru Guinea Equatorial da kuma kasar Congo Brazzaville sun kula wani dangantaka a birnin Yaounde domin inganta tsaro a kan tekun sai kuma jaridan The Post ta kasar jamhuriyar Kamaru an ta hango mana cewar har yanzu dai tsugunin bata kare ba a jihohin yan awaren English guda biyu anda yanzu haka gwamnatin kasar ta kasa sako wadanda ta dambe su a yayin da rikicin rinjabe a wannan bangaren amma kungiyar kwato hakkin bil adama na kasar ta jamhuriyar kamaru sun sanar wa gwamnatin kasar da cewa ta gaggauta sauko su. Sai kuma jaridan Rometayo ta kasar ta kamaru ta labarta mana cewa shugabannin cocin Katolika na nahiyar Afirka ta tsakiya sun gane da wani babban taron su a birnin Yaounde anda suke neman canja sabon salo wajen gindawa gwamnatocin nahiyar cewar dole ne a ƙara inganta tsaron su kasancewa ana yi musu kisan dauki daidai a nahiyar ta Afirka ta tsakiya. Wannan al'amari dai ya faru ne tun lokacin da aka kashe Bishop Bala na birnin Bafia. Sai kuma jaridan Informaten ita ma ta tsegunta mana cewar wani jandarma a ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda ake kiransa Jude Wamesi ya bindige waɗansu mutane guda hudu har da mai gidansa a cajin ofisin da yake birnin Kusiri. Sai kuma jaridan Kamaru Info anda ita ma ta labarta mana cewar jakadan ƙasar Faransa mazauni a ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya ziyarci jihar Arewa mai nisa domin gane idanunsa irin banar da Boko Haram suke gudanarwa a wannan bangaren. A yanzu haka dai ya mika wa gwamnatin jihar Arewa mai nisa mijin Yau Bakari gudunmawar wanda ƙasar ta Faransa ta mika wa ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru na waɗanda suka rasa rayuwarsu a tashin bombardment da ya faru a garin Waza. Kudaden da sun kama miliyan 383 na sefan kudin Jamhuriyar Kamaru. Za mu gaggare shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Tribune an da ta nuna mana cewar ministan tsimiyar tanadi na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Paul Louis Motaze ya yi wani yarjejeniya da wani kamfani na ƙasar Faransa domin zai zuba manyan kudade har miliyan 90 na sefa kudin Jamhuriyar Kamaru domin inganta bangaren yawon bude idanu da shakatawa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Amiru Misai na garin Garbufe da kamar kuma da Bali Jihar Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da yadda aka tuna da Nelson Mandela a ƙasar Ghana a jiya, hakika abu ne wanda ya zama abin koyi irin rayuwar da Nelson Mandela ya yi da irin shugabancin da ya yi wadda bai nuna kwaɗayi ko nuna son abin duniya ba, ya nuna cewa baki na Afirka baki daya kuma na duniya baki daya yana so ya sama musu yanci, kuma har ya sama musu yanci bai kuma nuna tara abin duniya ba kamar da shugabanninmu suke kokarin yi a yanzu. Shi muke fata za su yi koyi da irin rayuwa ta Nelson Mandela domin su zama mutane na gari wadda za su zama ko da ba sa raye za a rinka tunawa da su. Da fatan shugabanninmu za su canza ra'ayi su zama mutane na kirki domin talakawa su ji daɗin mulkinsu. Na gode mai magana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da karamar kuma ta Bali Jihar Taraba tarayyar Najeriya biyu a Amurka yanzu.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karo a takaice.
Duk da cewa ta amince Iran na bin ka'idodin da aka gindaya mata a matsayin da aka cimma ta nukiliya a shekarar 2015, Amurka ta saka takunkumi akan wasu Iraniyawa da wasu kungiyoyi 18 saboda tana zargin su da mara baya ga shirin gina makamashin nukiliya na Iran. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce wasu aikace-aikacen ƙasar ta Iran a yankin gabas tsakiya na haifar da zaman ɗarɗar da rashin tsaro a yankin. Kwanaki kaɗan bayan da dakarun Iraki suka kwato yanki na ƙarshe a birnin Mosul daga hannun 'yan ƙungiyar IS, gwamnatin ƙasar ta ce a shirye take ta sake gina birnin tare da maido da jama'arsa da aka yi kiyasin sun kai miliyan ɗaya. Jami'an ma'aikatar tsare-tsaren ƙasar sun faɗa wa muryar Amurka cewa sun shata wani shiri da za a kwace shekaru 10 domin sake gina birnin, wanda ya dawo hannun dakarun ƙasar ta Iraki da ke samun cikakken goyon bayan Amurka. Ministan harkokin wajen ƙasar Venezuela ya ce ƙasar ta dukufa wajen zaben mambobin da za su gudanar da majalisa da za ta yi dubi kan kundin tsarin mulkin ƙasar duk da barazanar ƙaƙaba takunkumi da Amurka ta yi. Ya kuma ce Venezuela za ta sake yin dubi kan dangantakar da ke tsakaninta da hukumomin Washington.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci hantsi. Sai kuma da al'asar za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Mahmud Lalo da wanda ya shirya kuma ya bada umarni, wato Solomon Abu da injiniyanmu ta wannan hantsi, wato Malama Zainab, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya.